sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamu su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rido amfani sarauniya fara'a Nomad da Lord da kuma niya ha kuma na iya samu Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana su ko masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kamu ta shirto suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Sare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi kun ba labaran duniya za ku cewa wani dalibi mai fafutukan yaki da ayyukan kungiyoyin asiri a babban kwalejin kimiya da fasaha da ke garin Badun na jihar Oyo yayi hasaran ransa sakamakon wannan fafutuka sai kuma irin na saurin da rundunar sojan saman Najeriya ce tana samu wajen yaki da yan ta'adda a yankin jihohin Zamfar da Katsina kana mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya tare da Salfiru Hashim Gumel daga nan Muhammad Awal Garba ya shigo da labaran da suka dauki hankulan jaridun Jamhuriyar Kamaru sai sakonnin da ku ma sauraro ku kai ko muna sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum wani jami'in kasar Sudan da ke shiga tsakani a rikicin Sudan ta Kudu ya ce shugaban yan adawan kasar Riek Machar ya amince zai rattaba hannu a wata jijiyar da aka kulla wacce ake sa ran za ta kawo ƙarshen yakin basasan da aka kwashe shekaru 5 ana yi a ƙasar a farkon watan nan Machar ya rattaba hannu a wata jijiyar ta sharar fage a birnin Khartoum na Sudan tare da shugaba Salva Kiir a kuma ranar Talata ta gabata shugaba Kiir ya rattaba hannu a wata jijiyar da aka yi wa garin Bawul a Khartoum din amma Machar ya ki saboda rashin jituwa da aka samu kan batun adadin jihohi da iyakokin su A shekarar 2015 ne gwamnatin Kiir ta sauya asalin adadin jihohin kasar daga 10 zuwa 32. To amma sawa'i kadan bayan cijewar da Machar yayi, ministan harkokin wajen Sudan Al-Jadir Ahmed ya fada wa manema labarai cewa Machar ya sauya matsayinsa ya kuma amince zai rattaba hannu a gobe Alhamis. Bayan wata tattaunawa mai zurfi da aka yi da jami'an Sudan da ke shiga tsakani a rikicin na Sudan ta Kudu. Wani kamfanin yada labarai a Najeriya ya fitar da wata shaida dauke da murya Liya Sharibu daya daga cikin yan matan sakandaren Dabci dake da kungiyar Boko Haram ta sace a watan Fabrairu. Wannan sautin murya da aka fitar a ranar Litinin ya nuna cewa shaidar tana raye. Sharibu na daya daga cikin dalibai mata sama da 100 da mayakan kungiyar suka sace a garin Dabci dake arewa maso gabashin Najeriya. Kungiyar ta saki sauran abokan karatunta amma kamar yadda rotanni ke nunawa an ki a saki Sharibu wacce Krista ce saboda ta ki ta shiga addinin Islama. Yayinta da masu fafutuka sun kara kaimi wajen yin kokarin ganin gwamnati da ta dauki matakan kubutar da ita. Iyayen Sharibu wacce dalibar makarantar sakandare ce ba san ko tana raye ba tun bayan da kungiyar ta Boko Haram ta yi garkuwa da su a watan Fabrairu. Amma kuma wannan faifai na muryar da aka fitar shine karan farko da suka ji muryar ta tun a wancan lokacin. Tunda dai mahaifinta Nathaniel Sharibu ya tabbatar da cewa lallai muryar ta S ce. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ba za ta janye atisayen da sojojinta za su yi a nan gaba da kure ta Kudu ba. Mun dauki matakin janye da yawa daga cikin wato manyan atisayen sojin ne da kikkiawar manufa. Bayan taron kolin da aka yi a Singapore, Jimatis wanda ke nuni da taron kolin da aka yi a ranar 12 ga watan Yuni tsakanin shugaba Trump da takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Tun bayan wannan taro ne kuma dangantaka tsakanin hukumomin Washington da na Pyongyang ta tabarbare. A ranar Juma'a Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ya umarci sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ya soke wata ziyara da ya shirya kaiwa Koriya ta Arewa saboda a cewa Trump ba a samun ci gaban da ya kamata kan batun kunce damarar makaman nukiliya a yankin tekun Koriya. Hukumomin na Pyongyang sun cika alkawarinsu na maido da abin da ya saurar da gagarwakin sojojin Amurka da aka shi a lokacin yakin Koriya. Sannan sun jingina duk wani shirin gwaje-gwajen makamai masu linzami. Amma kuma babu wata alama da ke nuna cewa sun himmatu wajen wargaza makaman nukiliyan kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurkan ta kare matakin da ta dauka na sake kakkaba takunkumi akan Iran, matakin da ta ce ta dauka bisa doka domin ta tabbatar da tsaron kasar ta. Tana mai cewa Tehran ba za ta iya kalubalantar matakin ba a babbar kotun majalisar dinkin duniya. mai ba da shawara a sashen shari'a a ma'aikatar harkokin wajen Amurka Jennifer Newstead ta yi kira ga alƙalan kotun ƙasa da ƙasa da su yi watsi da buƙatar gaggawa da Tehran ta gabatar ta dakatar da takunkumin da shugaba Trump ya sake kakabawa Iran a watan Mayu. Sai dai ta nuna cewa takunkumin ba su shafi ayyukan jinƙai a Iran ɗin ba. Akwai dai yiwuwar sai an kwashe har makonni biyu kafin kotun ta yanke shawara kan wannan buƙata ta gaggawa da Iran ɗin ta gabatar a gaban kotun. Pakistan ta sha alwashin za ta yi kokarin kyautata dangantaka tsakaninta da Amurka a tattaunawar da za su yi duk da cewa an samu rashin jituwa da cibiyo bayan wata tattaunawar wayar talho da ta wakana tsakanin sabon Prime Minister Imran Khan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Yayin wani jawabi da ya yi a zauren majalisar dattawa, ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya musanta cewa an yi wata tattaunawa da ta shafi tsagerin da ke ƙasar ta Pakistan.
Mahmud Lalo kenan ka saurara da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka. Bari mu fara da rahoton da ke cewa wani ɗalibi ɗan fafutukar yaƙi da ƙungiyoyin asiri na babban kwalejin kimiyya da fasaha da ke Badon ya rasa ransa. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A daren jiya Litinin wayewar garin yau Talata ne wasu 'yan ƙungiyar asiri da ke makarantar kimiyya da fasaha da ke Ibadan suka kashe wani ɗalibi wanda ke shekarar ƙarshen karatunsa mai suna Olaniyi Hamed Olalekan da ke karatu a sashen koyon kasuwanci na makarantar. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Oyo DSP Adekunle Ajesi Butu ya ce sun san da kisan. DSP Adekunle Ajesi Butu ya ce mun sanda kisan kuma tuni muka jibge jami'an 'yan sanda a wurin da aka yi kisan domin tabbatar da doka da oda. Ajesi Butu ya ce hali yanzu komi ya koma daidai a makarantar sai dai duk kokarin da ni domin jin ta bakin jami'an hulɗa da jama'a na makarantar Mr. Shola Doye ya tutura. Amma wasu abokanin ɗalibin da aka she sun ce suna tare da shi a daren jiya kafin a halaka shi.
Me and him were inside school yesterday night. So I just leave when I get there and let it set go.
Ɗalibi Rulwan Adeyemi ya ce suna tare da shi a daren jiya kafin a kashe shi a cikin makarantar. Ya ce da ya isa wurin da anka kashe shi sai kawai ya iske gawarsa. Shi ko wani ɗalibi mai suna Adedejo Oluwakere ya ce haka kawai sai ji an ce an kashe ɗalibin kuma an kashe shi ne a gaban gidansu. Shi dai marigayi Olaniyi Hamed Olalekan kafin mutuwarsa shi ne shugaban wata runduna mai suna Student Forum da ke yaƙi da 'yan ƙungiyar asiri na makarantar kimiyya da fasaha ta Ibadan wato Polytechnic Ibadan. Wannan kisan da aka yi wa wannan ɗalibin da ya yi sanadiyar ɗalibai da dama sun tarwatse sun kama gabansu duk da matakan tsaron da aka ɗauka a harabar makarantar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
In yara Allah nana haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta.
To Allah ya kyauta kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan.
Idan na faso ta ai tafiyanta duk a kashe
samayen wiya.
In ta fito fili mai halin shi za ta ishe
samayen wiya.
Idan ya ji zafi ya gyara hali ne. Idan ya fasa toto mu ma mu dau da mara samayen wiya samayen wiya samayen wiya.
Idan mafita limani ya bi ke mini samayen wiya samayen wiya samayen wiya.
Masu mulki sun zama gafiya
samayen
wiya. Ya da na bakinki na ƙasa su zama tawaya
samayen
wiya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya
samayen
wiya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula da dai za a zan kyaran su da sun yi kyan tafiya samayen wiya samayen wiya samayen wiya.
Samayen wiya
waɗansu ma har sun ware ranar ganin cikin jama'a samayin wiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samayin wiya su danna hakin ka ka zo ne masu ki fara'a samayin wiya idan sun ga mata ka ki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samayin wiya samayin wiya samayin wiya ina mafita
dan ka sani
samayin wiya
idan burin ka ka tara kudi ka kera gini
samayin wiya
akwai ranar da kudin ka fa
bari yanzu kuma a can jahan Zamfara da Katsina sojojin sama ne suka ce yanzu haka sun samu nasarar fatattakan yan ta'addan da suke addaban jahohin guda biyu ga Hassan Maina kaina da karin bayani a cikin wannan rahoton
population sharan daji a jihar Zamfara ya nuna wasu nasarori da aka samu tun da aka fara aikin cikin watan July har zuwa wannan watan a ciki yanda matsaloli suka haddabi jihar Zamfara a can da kuma halin da ake ciki yanzu a can da dai kowa ya san irin abubuwan da suka faru yan bindiga dadi suke ta haddaban mutane masu shatar shanu masu kashe mutane da kuma satan mutane domin neman kudin fansa so tunda muka kai sojoji a wannan wurin an samu nasarori kwarin gaske
kakakin runduna ta daya na sojojin Najeriya kenan dake yakin kawar da yan bindigar jihar Zamfara wato operation sharan daji kanar Muhammad Dole shima kakakin headquarter rundunar sojojin saman Najeriya Air Commander Ibikunle Daramola ya shaida min cewa ko a jejiyan nan jiragen yakin su sun karkashe yan bindiga da dama a bayan ruwa da dajin Rugu a gabashin jihar ta Zamfara brigadier General Maharazu Tsiga na sa ido kan wannan fafatawa da dakarun ke yi a wannan shiya
a cikin operations dinnan da ake yi ainihin na Zamfara wanda sojoji suke na sama da na ƙasa ina tabbatar maka da cewa babban nasara ce ake samu
ni dai zirga-zirgar ababen hawa a wannan yankuna musamman tsakanin Katsina da Zamfara ko Zamfara da Katsina ya fara komawa daidai
a halin yanzu ina tashar mota ta Katsina na bangaren inda ake loji daga Katsina zuwa Guso
sunana Alai Jamilu Sha'aibu chairman na NURTW Central Motor Park Katsina magana da muke yanzu dai hanya sai mu ce muna ma Allah godiya hanya direbobin mu suna yin lodi daga Katsina kuma suna shiga Zamfara a kullun rana ta Allah lami lafiya ba tare da sun samu matsalar tarewa akan hanya ba
ko akwai alaka tsakanin lafiyar hanya da kuma wannan aikace-aikace da soji suke a Zamfara
kwarai da gaske akwai alaka idan aka samu emergency report ma mu muna gani zaka ga sun tashi daya bayan daya kusan gabaki daya sun nufi jihar Zamfara nan tsakani da Allah ga yadda wannan iftila'in ya taso da farko ya taso bubu yadda ka san wuta an banda taimakon Allah da taimakon wannan sojoji da to wannan al'amarin kila da ya shigo jihar Katsina ya shigo Jibiya
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Katsina Najeriya
kama san adawa sai gore zo so shawa cikin dawa filin daga mamman sani karkaje fagen daga ina so sha kamanni kar ku mai dani mata kama san adawa sai gore zo so shawa
to gaida Hassan Maina kaina har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 13 ga kuma shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum kambatin takaddamar da ake kan fili mallakar Alhaji Adamu Muhammad wanda ke zargin cewa wasu mutane da hada kai wajen sayar da filin sa da sunan mai girma gwamnatin Gombe Alhaji Ibrahim Dan Kwambo filin da ke unguwar Bahar Kwatas da ke Gombe makonni biyu da suka gabata mun saurari korafin da Alhaji Adamu Muhammad ya yi wa wannan fili inda a wannan makon muka garzaya ofishin kwamishinan kasa da safiyo na jihar Gombe Alhaji Shehu Darbi domin jin ko a dokar kasa gwamnati yana da hurumin kwace fili daga hannun wani ya baiwa wani sai a biyo mu cikin shirin domin jin yadda wannan tattaunawa ta kasance sunana Sarfil Hashim
wani irin yanayi ne yake sa misali a ce an kai ko gwamnati ya kai karar mutum misali abin da ya shafi ko filaye a ce mutum talaka a ce an shiga kotu da shi cewa gwamna ne kai kararsa.
To ka san tsarin doka na kasan nan ya ba wa gwamna karfi akan fili. Karfi in the sense that a turance sun ce any vesting ownership na land na jihohi wa gwamna. In aka ce gwamna ba wai personally ba kujeran gwamna. Duk wanda yake kai yana da wannan powers, yana da wannan karfi din. To in wani yana ganin kan cewa ba a masa daidai akan harkar fili ba, to dole in zai kai kara, zai kai karan gwamna ana joining case din. Kamar yanzu ko mu a ce Ministry of Land asabe tai wani abu da kake gani ta saba ka'ida, to in aka zo za a kai kara akan yi joining da gwamna a ce da ministry din, saboda duk wannan technicalities din lawyoyi kada ya kasance wani bangare dai ba a shigo da shi cikin shari'a din ba. But in aka kai kara ba gwamna ne personal ake kai, ita kujeran gwamnan ake kai karanta, saboda da powers din na kujeran gwamna din.
To shi kuma wani talaka mai suna Adamu Muhammad da ke anguwar Jika da Fari a Gombe, wanda ya ce gwamna an yi amfani da sunan gwamna an kai kararsa aka cinye masa fili a anguwar Buhari quarters da ke nan Gombe, shi kuma me za ku ce ya faru ya jawo wannan lamarin har aka sa sunan gwamna a ciki?
Shi kamar inda wannan mutum yake magana din ana kiransa GDP2. GDP2 kuma an dade tuni gwamnati ta dade da daukan wannan wuri, wanda kamar yadda na gaya maka doka ta riga ta ba gwamnati, ta ba gwamnati karfi akan fili. Kuma koyo aka baka fili za a ce maka na zuwa wani lokaci ne. Kuma a turance ana iya daukan karban fili yau ko gidanka ne da dalili na irin overriding public interest. Interest din da yake na al'umma ne, ba na ko wani individual ba. A bisa wannan muhimmin dalili gwamnati tana da dama ta karbi fili. Shi wannan wanda yake magana kuma ina gani akwai karancin sanin yadda dokoki suke. In aka ce an kai gwamna ko kara kamar yadda magana a baya ba, ana nufin gwamna personally bane akai, ita kujeran gwamna saboda da karfi da doka ya bata akan fili ita ake kaiwa kara. So shi inda yake magana din yana kiransa GDP2 kuma ina ji tun lokacin gwamnonin sojoji da muka yi yana daya daga cikin sabbin layout na farko wanda akai a Gombe, wanda mutane saboda da rashin sanin yadda dokoki suke, in gwamnati ta zo ta karfi retail layout akan biya mutane haƙƙi masu haƙƙi, kuma sai ta yi wannan layout din. To wani lokaci mutane suka ji karban kudin diya ko kuma sukan karban kudin diya din sai su dawo su ce daga baya su ci gaba da amfani da wurin, ya san cewa kuma doka ya riga da ya hana su wuri a yadda tsarin dokoki suke. To sai ga mutum ya tsaya ya yi ke kasa-kasa akan filinsa kuma ba ya da haƙƙi a wurin, kuma shi akan bai sani ba ne.
Amma shi ya ce wani mai sarautar gargajiya ne ya sayar masa wannan filin wajen bayan shekara 9 da sayan filin, sannan kawai ya zo ya ga ana gini a wajen, daga baya aka ce gwamna ne ya kwace masa fili.
Mai sarautar gargajiya ai baya da ikon ba da fili, ko doka ba ta ba mai sarautar gargajiya fili ba, ko fili a fadar jiha. Wanda mu nan muna da executive order na designating Gombe Metropolis as urban center with 15-kilometer radius, kuma cikin wannan 15-kilometer radius din ba wanda yake da iko ya ba da fili sai gwamnatin jihar Gombe, ita take da iko ba da fili. Kaga wannan radius din ba wanda yake da iko ba da wannan sai gwamnati. A ce kuma wani basaraki ya zo ya baka fili a wurin, kuma ina gani kamar da fara ko rashin sanin yadda dokoki suke.
Ya za a yi wayarwa wannan mutumin kai ya fahimci wannan mataki da aka ɗauka, tunda ai wani mutum ne aka sayarwa filin daban, shi a matsayinsa na ɗan ƙasa ba shi da ikon tunda yana son filin a mallaka masa filinsa in ya nema.
To kamar da na gaya maka an riga layout a wurin, layout kuma taswira ce wanda take killace wuri ta nuna cewa wannan wuri an ɗauke shi kuma ya zama ko filin gida ko filin masana'antu ko fili na makaranta. To inda yake magana din akwai ministries a wurin, don kusan ina fahimci wurin da kake magana din wajen Ministry of Education ne. To kaga Ministry of Education is an government institution ne, government parastatal ne, government institution ne. So kuma surrounding areas din yawanci residential building ne, gidaje ne na mutane wanda gwamnati ta basu kuma ta basu takarda. Yau ko kotu aka je, in aka ce wannan layout ne, abinda ake magana shine maganan takarda, maganan certificate wanda gwamnati ta bayar kan fili, ba ana magana wannan takarda da wani basara ke bayar ba ne.
Wato ma'ana wajen yana nan kusa da kwari ne daga bayan Buhari Estate, kuma ya ce ba wani maganan layout da aka yi binciken.
Eh to ba abinda shi ya gaya maka ba, abinda gwamnati ta yi a wurin wanda kuma takardu sun nuna haka, shi zai la'akari da shi. Duk mai fili ya zai ce maka shi ba haka bane, sabila da shi ma kansa yana son abin da zai tabbata masa da cewa wuri na shi ne. Kuma shi fili yana da matsala sosai a duk duniya, ma kusan shi ya jawo su ya guguka.
Alai shi wudu bi a ƙarshe, wani me zaka faɗa wa shi wannan mutum misali, inda zai zo ya tinkare ka a ma'aikatar ka da takardunsa da abubuwa da suka faru, me zaka faɗa masa?
Eh, inda yana da takardu wanda ya dace, wanda kuma gwamnati ta bashi, kuma shi da mai fili ya sai mallakar masa ba dogon surutu. Amma na tunda yanzu abu yana kotu, kuma yadda aka faɗa ya sha gaban ministry na, sai abin da kotu ta aiwatar, hukuncin da kotu ta aiwatar shine za a amfani da shi, don shi ya fi ƙarfin decision na ministry din. Kuma
me zaka ce wannan shiri na ciki da gaskiya da ke kokarin fafutukar kwatawa waɗanda aka zalunta haƙoƙinsu a fadin Najeriya da sauran ƙasashen Afirka waɗanda suke sauraron wannan shir?
Eh, gaskiya sai mu ci Allah sa alkhairi, sabila da murya ce ta talaka, murya ce ta wanda bai da ƙarfi, wanda in ka ce za ka yi magana a yadda kafofin watsa labarai suke, sai ka kashe kuɗi. Amma na ci da gaskiya ina gani a yadda suke ayyukansu ba sa karɓar sisin kwabo wajen kowaye, kuma wannan shi ne ci gaba, wanda dubare ya magana ba a ba shi dama ya magana, ba don kuma domin haƙƙinsa ya tabbata a bi masa kado. So wannan shiri ina muku fatan alkhairi.
Alhaji Sudurbi, kwamishinan ma'aikatar filaye na jihar Gombe, mun gode kwarai da gaske.
To mun gode.
To masu raro, kun dai ji abinda kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar Bauchi Alhaji Shehu Dirbi ya ce kan wannan batu. Sai a biyo mako mai zuwa, inda za mu ci gaba da bibiyar wannan batun. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu, za mu sake kawo muku wani sabon shirin. Mu kasance lafiya.
Gaida Sarfilu da tawagarsa. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da labarun da suka dauke hankulan jaridun Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara shirin jaridun namu ne da jaridar Kamaru Info. An da turuto mana cewar wata kotu a birnin Yaounde ta yanke wa ministan yaɗa labarai na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Isa Cirewa Bakari hukunci domin ya biya wani ɗan jarida wanda suka aiki da shi a ofinsa da ke birnin na Yaounde har sifa miliyan 36. Sai jaridar Generation an da ita kuma ta labarta mana cewar ministan harkokin cikin gida na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Atanga Nji ya jagoranci wani biki na rabawa waɗanda annobar ambaliyar ruwa ya ritsa da su, musamman a jihar Arewa mai nisa, kayayyakin masarufi wanda gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta nemi a miƙa musu. Jaridar Kalara kuma ta gulmata mana cewar shugaban ƙaramar hukumar Kwalfata a lardin arewacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru an gurfanar da shi a gaban kotu, inda ake bincikensa da hada baki da waɗansu 'yan ta'adda. Jaridar Lumitayo kuma ta hango mana cewar shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya mai barin gado a zaben da za a gudanar ranar 7 ga watan Oktoba 2018 ɗin nan yana kokarin canja kwamiti na yaƙi neman zaɓe da za a gudanar nan da kwanaki 40 masu zuwa domin samun nasarar lashe zaben. Jaridar Le Jour kuma ta shaida mana cewar ƙungiyar limamin cocin Katolika na ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun rubuta wa masu bin ɗariƙar cocin Katolika na ƙasar Kamaru wata buɗaɗɗiyar wasiƙa kasancewar yanzu ƙasar tana buƙatar zaman lafiya. Sun ce su bi doka da oda, musamman a zaben da za a gudanar nan da waɗansu kwanaki masu zuwa. Jaridar
Mitasiyon kuma ta ce shugaban limamin cocin katolika na kasar jamhuriyar Kamaru Monsignor Kilida ya bawa masu bin dariƙar cocin katolika na kasar shawara cewa su yi kokari su zabi abinda yake zuciyarsu domin a guri tare kuma a tsira tare. Jaridan Horizon kuma ta nuna mana cewar tsohon shugaban kwamitin wanzar da zaman lafiya a kasar Congo Demokradiya a ƙarƙashin United Nations Dr. Amos ya ce tashin hankalin da yake faruwa a bangaren yan awaren English kasar jamhuriyar Kamaru yana nema ya kai gwamnatin kasar ya baro kasancewar nan gaba kadan ba za a iya shawo matsalar da yake faruwa ba a bangaren. Jaridar Du Sahel ita kuma ta fallasa mana cewar zaratan sojojin kasar jamhuriyar Kamaru na biyar sun bindige waɗansu yan fashi da makamai guda uku har lahira a bangaren arewacin kasar. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar The Star. Ana ta hango mana cewar babban dan adawan kasar jamhuriyar Kamaru Osi Joshua wanda ya maye gurbin Nijon Furundi a jami'ar adawa ta SAF ya ce a wannan karon dai zai kalubalanci shugaba biya a zaben da za a gudanar na ranar 7 ga watan Oktoba 2018 din nan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, sunana Abdullahi Rozi Mason mai da sinin mazaunin Jega. A yau ra'ayina da nake so in bayyana shi ne da Allah ɗan Najeriya maza da mata. Wanda ya zabe an sabai jiya an sa wanda bai ba ya zo ya yi saboda in lokacin zabe ya yi kowane ya je ya zabe wanda yake so.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo Amerika. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwalgwawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ina son amfani da wannan dama tare da kira ga iyayena mata da akwai buƙatar nufi kafin tanaku. Domin labarin da ke shigo mana cewa kun mata ‘yan uwansu masu shiga gidaje suna karɓar katin suna jiwa ƙuri'a da sunan za su ba za a ba da bashi da don Allah su hana katinsu ga duk wani kowane ne shi wanda zai iya shiga gidaje mace ko namiji da sunan cewa za a ba su bashi ko wani abu ayya ne ba mu gaskiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa, sunana Muhammad Awas Tukawa daga Zaria. Zan bayyana ra'ayina ne akan hukumar jami'u ta gida da ta ce ta ɗauka akan masu hada 'yan mutane da lalata akan abin da shafar karatu ake son a bayyana sunan su a cikin jaridu. Wannan mataki abu ne mai kyau.
Madalla da wannan ne muka zo ga shirin mana ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice.
Wani jami'in ƙasar Sudan da ke shiga tsakani a rikicin Sudan ta kudu ya ce shugaban 'yan adawan ƙasar Riek Machar ya amince ziyarar ta Bahanu a wata yarjejeniya da aka ƙulla wacce ake sa ran za ta kawo ƙarshen yakin basasan da aka kwashe shekaru biyar ana yi a ƙasar. A farkon watan nan Machar ya rattaba Bahanu a wata yarjejeniya ta share fage a birnin Khartoum na Sudan tare da shugaba Salva Kiir. Wani kamfanin yaɗa labarai a Najeriya ya fitar da wata shaida ɗauke da muryar Leah Sharibu, ɗaya daga cikin 'yan matan sakandaren Dapchi da ƙungiyar Boko Haram ta sace a watan Fabrairu. Wannan sautin murya da aka fitar a ran Litinin ya nuna cewa shaidar tana nan da ranta. Sharibu na ɗaya daga cikin ɗalibai mata sama da 100 da mayakan na Boko Haram suka sace a garin Dapchi da ke arewa maso gabashin Najeriya. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ba za ta janye atisayen da sojojinta za su yi a nan gaba da kore ta kudu ba. Ya ce mun ɗauki matakin janye da yawa daga cikin manyan atisayen sojin ne da kyakkyawar manufa bayan taron kolin da aka yi a Singapore. Amurka ta kare matakin da ta ɗauka na sake kakaba takunkumi a kan Iran, matakin da ta ce ta ɗauka bisa doka domin ta tabbatar da tsaron ƙasarta. Tana mai cewa Tehran ba za ta iya kalubalantar matakin ba a babban kotun Majalisar Ɗinkin Duniya. Mai ba da shawara a sashen shari'a a ma'aikatar harkokin wajen Amurka Jennifer Newsted ta yi kira ga alƙalan kotun ƙasa da ƙasa da su yi watsi da buƙatar gaggawa da Tehran ta gabatar ta dakatar da takunkumin da shugaba Trump ya saki kakabawa Iran a watan Mayu.
To madalla a nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikin da wani sabon shirin. ciki ko har da shirin himma ba ta garago wanda zan sake dawowa domin na gabatar. Yanzu amadon kwada kuwa nan sashin Hausa musamman Mahmud Lalo da muka subanci tare da Solomon Abu da ya bada umarni. Sai injiniyan mu Greg Burns ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku lafiya mu kuma ku kwana lafiya.